Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin ƴan jarida. Sunana Zahra Aminu Saji. A cikin shirin dandalin ƴan jarida na wannan mako, za mu kawo muku ci gaban tattaunawar da muka kawo muku a makon da ya gabata akan ƴancin ƴan jarida da ƴancin faɗin albarkacin baki. Ga Nasiru Adamu El-Hikaya daga birnin tarayya Abuja da ci gaban tattaunawar su da bakin ƴan jarida.
Dan ga Muslim kwanan nan aka samu wani ɗan jarida da ke aiki da rejon RFI wato rejon na Faransa a ƙasar Kamaru, sunansa Muhammad Abba, aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekara 10 saboda laifin bada wasu labarai da suka shafi lamuran Boko Haram a arewacin Kamaru. Ya kaji wannan labari, me zaka ce kan wannan hukuncin da aka yi?
A tabbata wannan hukuncin mun yi ta rubuce-rubuce ko mun yi ta karanta rubuce-rubucen wasu, lallai ba a yi adalci ba kuma an zafafa shi wannan hukunci. Domin shi abin da ya dauko labarin da ya dauko hakikanin labari ne kuma labarin gaskiya. Amma ita gwamnati sai ta yi zargin cewa ko an dauko labarin da ba ita ba ta gamsu da shi ba ko ba ta son a yada shi. Ta zo ta daure shi kusan shekara 10 a yanzu bayan ya yi zaman kaso jiran shari'a na samar shekara 1 ne ko 2. Gashi kuma an zo a daure shi kusan shekara 10. Lalle wannan shari'a da aka yanke ba a yi masa adalci ba. Idan ka dawo nan gidan Najeriya, kusan mudin ma abin da ke faruwa kenan. Duk inda ka je ka zaka dau labari da gaggawa, zaka samu sojoji ko ƴan sanda, wasu ma suna dukan ɗan jarida, wasu ma suna wulakanta da sauransu. Duk da shi ɗan jarida iya da kyakkyawan cikakken ikon da yake da shi. A kwana-kwanan nan akwai wani bidiyo da ya ta zagaye, wani ɗan jarida ya zo iya yi wa shugaban ƙasar Amurka tambaya, Donald Trump. Shi Donald Trump ya ce ya zauna, ba son tambayar. Ɗan jarida ya ce sai ya masa, ya ce ya zauna a cikin conference hall. Yace iya da hakkin da zai masa tambaya, yace to bai saurare shi ba. Da ya matsa sai yace security su yi wajen shi. Suka zo suna tunkuɗe shi, iya cewa ina da ƴanci. Nan ƙasa ta ne, suna cewa ka fita a ƙasar mu, ina nan ƙasa ta ne, ina da ƴanci. To kaga irin ƴan jaridun Amurka da shugabanni da suke musu, inda a Najeriya ne aka yi haka da shugaban ƙasa, ina jin wannan ɗan jaridan ya zama miscall. Me kike nufi da miscall? Ma'ana zai da ku zai ba zai san inda yake ba. Don shi jami'in Najeriya kawai daga ya zo ba wani abu da kanka zai fara. Amma da yake ayi wajen shi haka sa in
su din gida ga ku yi zaman doya da manja ko kuma ba shi ne tsakanin jami'an tsaron Najeriya da ƴan jarida.
Gaskiya babu, don su jami'an tsaron Najeriya suna da cikakken ikon da suke ganin ɗan jarida bai da kowane irin iko. Za su iya masa duk abin da za su masa, domin su abin da aka koya musu kawai shine zafi-zafi. Babu batun diplomasiya na su ba ɗan jarida haƙuri.
Salim, a ƙarshe me za ka ce kan yanayin aikin da ka je ka yi ɗin? Akwai wani gyara da ka hango ko akwai wani abu da ya taɓa ɓata ma rai, watakila ko ka yi wani rubutu aka ce ka je ka sake da yi ba, ka sake gani sai ka yi daidai aka ce sai ka gyara? Akwai wani abu da za ka tuna ya faru da kake ganin lallai in an gyara zai ƙara inganta aikin nan, musamman ma a kafafen yaɗa labaru na cikin gida?
Wato abin da nake tunanin idan an yi gaba ɗaya ga ƴan jarida zai samu mafita shi ne, dan ɗan jarida ya kasance sabo ko kuma tsoho a cikin aikin, ya ringa tuntuɓar na sama da shi ko kuma na gaba da shi domin samun ƙwarewa a kai. Amma wasu daga cikin ƴan jarida suna gama rubutawa akwai za su je su sa ne su fara yaɗa, in an musu magana sai su ringa kaman ganin cewa sun rubuta da dini, ana nema ne a kange su akan wannan abin da suke so su sa. Alhalin su kuma editocin da suke dubawa da su kuma producocin, ma'ana masu shiryawa, suna ganin akwai abin da yake gyara a cikin wannan labarin da suke sa. Wato abin da ya fi ƙona min rai aikin jarida shine yanda hukumomi da jami'ai na gwamnati da wa'inda ba na gwamnati ba suke raina su. Abin da nake faɗa har gobe kuma har yau har yanzu har kodayaushe zan ci gaba da faɗa shine, ɗan jarida ya fi lauya muhimmanci a cikin al'umma. Dalili shine shi ɗan jarida yana kawo labarin da yake gaskiya ne kuma labarin da ya tabbata, sannan yana kawo sharhin mutane da suke wannan wajen suke labari akan haka. Shi kuma lauya yana amfani ne da kalmomin da waɗanda yake ƙoƙarin karewa ko kuma wanda ya sani domin ya je isar da saƙon da ya kamata ya isar a kotuna.
Me kike ga zai faru idan misali a ce ana aikin jarida ko kuma a kafar yaɗa labarai babu mai edita gaba ɗaya? Misali kowa ya ɗauko labarinsa kawai za a je a kai studio aka kawai mai karantawa ya karanta kawai gabatar da shi kai tsaye.
To rigingimu ne za su yawa da tashin hankali. sakamakon kowane irin labari in aka ce za a isar da shi ga al'umma kai tsaye, to wani labarin wani yana ji hankalinsa zai tashi, a lokacin da yake bidin wani ma yana ji, sai kaga ya fito misali shi ma ya fito yaya labari kaza na ji a gidan rediyo kaza ko gidan talabijin kaza, ya tada mun hankali, tantance me gari ya dauka, al'umma sun dauka, kasa ta dauka, duniya ma gabaki ɗaya ta dauka, sai a samu matsala. Amma editoci suna taka muhimmiyar rawa wajen ganin cewa sun inganta labaran ko sun canjo su kalmomin da bai kamata a sa su ba, kalmomi ne ya kamata a sa waɗanda idan an ji mutum watakila kafin ya san me ake nufi zai dan nutsu, ko kuma lokacin ma zuciyarsa ta kwanta ba zai tunanin tada hankalin ba, ko kuma kalmar
ne ko wasu kalmomi misali da ake misali wajen fassarar labarai, a ce wani misali a ce wani is a liar, ma'ana kai din zaka fassara wannan abun shi makareci ne, amma sai kai ka rubuta fassarar ka cewa wani an ce makareci ne, sai editor ya zo ya gyara ya ce wani abun da ya faɗa ba daidai ba ne, ya kai fahimci irin bambancin fassarar jarida da kuma yadda ake yin bayani a teburi mai shayi.
Gaskiya wato ko a Hausance ma a darasi yadda ake koyarwa a Jujuwa ana faɗa mana yanayin fassarori, a ce akwai mai yanci, akwai ta baki da baki da sauran dai wasu makamantan fassarorin da ake faɗa. To wato shi editor idan ya tashi zai fassara, yana fassara ta ne fassara mai yanci, wato yanda idan mutum ya ji zai san an masa adalci a wajen fassara. Amma idan ya ce zai fassara ta kalma da kalma, kamar misali an ce bomba mai tada bomb, amma an ce mai kunar bakin washe ko mai wani abu makamancin haka a kai, to zai dan saurara kuma zai fahimci abin da ake nufi a hankalci. Amma a kan sabanin wa'ancan kalmomi in ya ji hankalinsa zai tashi har ya janyo wani abu a gare shi.
Ibrahim Baba Suleiman, yan jarida yawanci za a gan su suna fitowa, wasu fes-fes, wasu kuma dai gasunan. Aikin nan an ce yakan maida mutane matasa, kaga tuniya sun fara shiga sahun dattawa, mai kafa yin tagami da wannan tambayi
shi ne abinda ake cewa a turanci research, tunani shi kullum ɗan jarida abinda yake fitowa a ƙwaƙwalwarsa sabon abu ne, zai yi ta tunani me zai rubuto, wani labari zai haɗa, ga labari ya faru ya za a iya haɗa labarin nan ya kai shafi kaza, to anan zai zanna yi ta tunani. To wa'innan tunanin su suke hankaɗo da wasu fararen gashi kafin ka ankara iya shekara 40 sai ka ɗauka ya yi kama da mai shekara 60, kuma ana samun pressure da sauransu, wani ma zaka samu mai mulki ko mai sarauta ya kira ka iya ta a cikin mutunci saboda ka ɗauki wani labarin da yake gaskiya ne amma shi bai zo da ra'ayinsa ba, ka faɗi kuma a kansa, to sai ka duka irin waɗannan sun zo suna ta saka shi tunani da wasu abubuwa, wani lokacin ma sai ya ɓoye, kana iya ganin ɗan jarida iya aiki a wani gari in ya shiga gare su sai ya kusan sati ko sati ba amma san ya zo ba daga shi sai iyalansa, saboda ba a son su dinga fita wani ina jin haushinsa kafin ka ankara sai ya ga ya zo ya raɗe shi. To duka irin waɗannan tunane-tunane su suke kawo mutum ga iyanan ya dagula kafin ka ankara sai ga ɗan jarida ɗan ƙaramin shekaru amma kuma jikin ya zama ya tsofe, fatar ta takure, furfura sun fito, sai dai kawai tsamura ya kwanya ita na ce ta aiki. To wannan shi ne dalili.
A ƙarshe gaba ɗaya ban ya kake ji yanzu inda wani jami'in ka zai tura ka ce ka je ka ɗauko labari inda ake rikici misali irin na Boko Haram.
Mafiya yawan 'yan jaridu suna sadaukar da rayuwarsu ne akan wannan aiki. A yanzu haka zaka samu a cikin sojojin da ake yaƙi da su a irin ɓangaren Boko Haram na Sambisa, akwai 'yan jaridu zaka yi ta ganin su da manya-manyan abin da ake kira bulletproof sun saka suna ta ayyuka. So sun da wuya ka ga ɗan jarida an ce tafi wuri kaza yaƙi, san da aka ce ma tafi wuri kaza wani ma murna yake yi.
Ibrahim ba za ka ce ritaya ka ke ka aje aikin ma daga ranar ba?
A'a, ni ba zan ce ritaya ba. Yau ina in an tura yan Sambisa, yau zan zo in yi sallama da ku, idan an dawo an dawo, in ba a dawo ba kuma to shi kenan abin da Allah ya hukunta kenan.
Wato da ru a ƙarshen wannan zantawar kenan da muke da shahararren mai watsa labarai musamman ma watsawa ko yaɗawa ke zan ce wani ne wa kaina gyara da kenan mai yaɗa labarai ta yanar gizo Ibrahim Baba Suleiman wanda ya shahara a Najeriya, sai kuma shi Salim Sani Shehu wanda ya yi aikin kwarewa na aikin jarida radio da talabijin na Jigawa, wato Jigawa Broadcasting House ne ko?
Jigawa Broadcasting House.
Muna muku godiya kwarai da gaske, sai mun sake santawa ne karin Allah ya tabbata.
Masu sauraro, a nan shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako zai da sa'aya, sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammala shirin, wakilin muryar Amurka a Abuja wato Nasir Adamu El-Hikaya tare da baƙin nasa Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Corona, I'm not